Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum. Yau 24 wato Asabar kenan ga watan Agustan shekarar 2019. Kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya wato G7 kamar yadda ake kiran su a dunkule za su fara taron su na koli da suke yi shekara-shekara a yau Asabar. Za a gudanar da taron ne har zuwa ranar Litinin a wani gari da ake kira Biarritz dake bakin teku a kasar Faransa wanda kuma yake da wuraren shakatawa. Ba wai batun tattalin arziki kadai shugabannin kasashen na G7 za su tunkara ba, amma da yadda shugaban Amurka ke yin fito na fito da kasashen duniya musamman ma da kasashen da suka kasance kawaye na kudda-kudda Amurkan. A lokacin da shugaba Trump yake shirin kama hanyarsa ta zuwa taron a jiya Juma'a, ya yi barazanar saka kudaden haraji akan barasar Faransa da ake shiga da ita Amurkan, ko da ya ce yana fatan zai yi tattaunawa mai muhimmanci da sauran takwarorinsa na duniya. Koreya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami kirar ballistic, matakin da ya saba alƙawarin da ta yi wa shugaba Trump na cewa ba za ta sake gwajin makamin ba bayan Amurka da Koreya ta Kudu sun kammala atisayen haɗin gwiwa da suka yi. Koreya shugaba Trump ya ce shi baya kallon wannan gwaji a matsayin karya alƙawari, wato gabanin ya kama hanyarsa ta zuwa taron kasashen da suka fi karfin tattalin arziki na G7 kenan. Mataimakin mai ba da shawara kan harkar tsaro a Koreya ta Kudu Kim Hyun-seo ya ce har yanzu suna fatan akwai kofar tattaunawa tsakanin kasashen biyu. Ya ce ina mai kyakkyawan fatan cewa Koreya ta Arewa da Amurka za su hau teburin tattaunawa nan ba da jimawa ba, kuma mai komai zai tafi daidai. Takaddamar cinikayyar da ke faruwa tsakanin Amurka da China ta ƙara zafafa a ƙarshen makon nan. Shugaba Donald Trump na Amurka ya yi barazanar saka ƙarin haraji akan kayayyakin China da ake shigowa da sunan Amurkan. A jiya Juma'a shugaban ya kwatanta ƙarin harajin da China ta yi akan kayayyakin Amurka da ake shiga da su ƙasarta, waɗanda kuɗaɗensu suka kai $75 billion a matsayin matakin da ke da nasaba da siyasa. Trump ya ce zai mai da martani ta hanyar ƙara haraji akan kayayyakin China zuwa kashi 30 daga ranar 1 ga watan Oktoba mai zuwa, kayan da kudadansu suka kai $250 billion. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce cutar Ebola mai saurin kisa na cigaba da yaduwa a wasu sabbin yankuna da ke gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo, yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar ya doshi 3,000. Adadin baya-bayan nan ya nuna cewa mutum 2,934 ne suka kamu da cutar, inda 1,965 daga cikin waɗannan adadi suka rasa rayukansu. Babban darakta a hukumar ta WHO Michael Ryan ya yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar cutar ta ci gaba da yaduwa saboda waɗannan dalilai.
Populations that the vaccine is used to infect you and the therapeutics are used.
Yace zantukan da ake ta matsi da su cewa ana amfani da allurar rigakafin cutar wajen yaɗata da kuma ƙarasa masu dake da ita da kungiyoyin da ke watsa bayanai marasa tushe ta kafafen sada zumunta na kawo cikas a yakin da ake yi da cutar. Al'ummar Hong Kong na shirin gudanar da wasu jerin zanga-zanga a ƙarshen makon nan waɗanda aka tsara za su kai kaice filin tashin jiragen saman yankin. A jiya Juma'a 'yan sandan yankin na Hong Kong suka ce wata babbar kotu a birnin ta fitar da wani umarni wanda ya hana yin zanga-zanga a filin jirgin. Su ma hukumomin filin tashin jiragen sun wallafa sanarwa a jaridu suna kira ga jama'ar yankin da su nuna kauna ga Hong Kong ta hanyar wato kauracewa waɗannan zanga-zanga. Masu zanga-zanga dai sun yi kuwar a fito a yau Asabar a datse hanyoyin kaiwa ga filin. Matakin da idan suka dauka zai kawo cikas ga kaiwa da komawar da ake yi a yankin idan har dandazon masu zanga-zanga suka amsa wannan kira. A ra'arin da dakarun Siriya ke kaiwa a lardin Idlib tare da goyon bayan Rasha wato yankin da ke karkashin ikon ƴan tawaye. Na jefa sasantawar da aka yi tsakanin Turkiya da Rasha a kwanan nan cikin yanayi na rashin tabbas. Hukumomin Ankara babban birnin na Turkiya waɗanda kuma ke goyon bayan ƴan tawaye na nuna damuwa kan waɗannan hare-hare. Suna masu gargaɗin cewa za a jefa jama'ar yankin na Idlib cikin yunkuncin rayuwa.
Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Dr. Nafisa Hayatuddin. Ɗaya daga cikin matasan da suka zo taron matasa na yali da ake yi duk shekara a nan Amurka. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban hirar da nayi da ita a lokacin da ta kawo mana ziyara a nan muryar Amurka. Dr. Nafisa ta ci gaba da bayani akan alamomin larurar tsananin damuwa. To su waɗannan alamomin sukan bambanta tsakanin maza da mata?
A'a, duka ɗaya ne. Abinda kawai yake bambanta shine fahimtar ko ko yanda za a fahimci abun. Shi in mace ce kinga zai iya bayyana ne a cikin gidanta. Yanda take al'amuranta a gida da kula da ƴaƴanta da kula da mai gidanta da kula da gidanta. To kinga in irin wannan yana tafe to sai kiga ƴan uwa ko mai gida ya rika complaining ai duk ta lalace kazanta take ni ko da yaushe ba ta son yin abu ba za ta yi abinci da kyau ba ba za ta yi menene ba. So kawai shine yake bambanta. Namiji shi kuma yana iya bayyana ne a wurin sana'ar shi ko a wurin aikin shi.
To dakta ita wannan larurar yawanci mutanen musamman arewacin Najeriya idan aka ambaci larurar kwakwalwa akan danganta ta da ko jifa ko iska
kwarai
wani bayani zaki game da sunayen irin waɗannan cututtukan da kuke da su a likitanci
a haka akwai larurai daban-daban da idan kwakwalwa na da matsala suke iya bayyana a zahiri a yanayi daban-daban Na san al'adar mu ce take sa koko in ce al'ada da kuma addini yake sa ake waɗannan bayanan. Wannan ba aiki na bane na in fadi ko akwai ko babu ko haka ne ko ba haka bane amma abinda na sani akwai alamomi. So da yawa idan mutane suka zo wurin mu a asibiti sukan yawan tambaya su ce likita wannan matsala ce ta asibiti ko ko jinni ne. Haka suke yawan tambaya. Amma ni abinda nakan ce ko da yaushe shine irin waɗannan alamomi na wannan lalura kwakwalwa idan tana da ciwo ko tana da matsala wurin aikinta tana iya ta kawo irin waɗannan alamomi duka kuma idan aka sha magani ko aka yi amfani da magani ya gyara yanda kwakwalwa take aikinta to waɗannan alamomi duka da kuke gani za su iya tafiya so haka nake bayani to kuma wannan ni a tunanina wannan shine hujja saboda idan an ce gashi an sha magani kuma wannan matsala ta warke ko an daina ganinta Ni a tunanina ko ai ya zama kenan alamomin da aka gani ciwo ne na kwakwalwa ba wai ciwo bane na wani abu daban da ya kawo shi
lallai to yanzu kamar batun ciwon farfadiya kinga shi ma wani misali ne wanda yawanci ake alakantawa da irin waɗannan kamar champi haka
kwarai kuwa lalura ta farfadiya mutane da yawa da kace farfadiya tunanin da suke yi shine mutum ya yanke jiki ya fadi ya rika kumfa a baki yana jijjiga yana mai wani ya fitsari ko ya ba haya a jikin shi to amma wannan bangare kadan ne na irin lalura ta farfadiya da take iya bayyana tana iya bayyana a yanayi daban-daban kala-kala wasu da faduwa a ciki wasu babu faduwa a ciki in baki misali akwai matar da mun kan ganta a asibitin mu duk sanda ta zo wata waka kwaya dai take yi
to
wannan waka ita wannan waka duk sanda ciwon ya tashi to wannan waka ta dinga yin take na wakan nan zata yi in kika yi mata magana zata ansa ki in kika kira sunanta zata ansa ki gatar da idan ta biyu ta fatake an riko ta a hannu amma kuma in kika da an mata allura kika bata kwana dai kwana biyu ya sake ta to da ta tashi ba za ta tuna ma yanda ta zo asibitin ba kuma farfadiya ne lalura ce ta farfadiya so babu yanda ba ta iya tabayyana tana iya sa mutum wasu su rika jiye-jiye wasu su rika gane-gane su ce sun ga maciji a sun ga menene yawan mafarki duk yana iya bayyana a yanayin farfadiya farfadiya na iya ta kawo irin haka amma abu ɗaya dama da yake bambance ita farfadiya shine na farko mutum na yin abu ba dan ikon kanshi ba na biyu kuma su da yawa mutane ba sa tunawa me suka yi a wannan tsakankanin kamar mai farfadiyan ne idan ya yanke jiki ya fadi zai iya in ya tashi zai iya ce maka na tuna ina wuri kaza na tuna na ji kaman kaza amma san da ya fadi kasan ne yake jijjigan nan to da wuya ya tuna wani ba zai tuna ba sai dai kawai ya ce ni dai na tashi na ji duk na tattauna harshe na ko na jijji ciwo sai kuma na ganna a daki so ita dama wannan lalura haka take amma banda ita akwai lalurai daban-daban daban-daban na kwakwalwa da ke iya bayyana a yanayi daban-daban.
Allah sarki. To sannan kuma dakta game da wannan batun matsalolin na kwakwalwa ko laruran da suka shafa kwakwalwa yau an waye gari a Najeriya sai ka ga maza na kashe matansu ko mata na cakawa mazajensu wuka shin irin wannan matsalar tana da nasaba da larurar kwakwalwa? Kash ma sauraro lokaci ya daga mana hannu dan haka zamu dasa aya a nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu da amsar wannan tambayar a madadin babban bakuwar tamu Dr. Nafisa Hayatu Den da Ms. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Ni an gari ni shekara ya 13 amma wanda muka ga su irin wannan jama'a ne. Mun hatta daki da nake asibiti da a kofar daki da sannan ni jiri da wuri. Ta kun ko ko daki zuwa daki ba bai da mai ba ba bai da mai wuya. Sun ji ya tuni ai ma ko an da nake a ai duk tsare wanda kai ma ne shi ne ai ba wannan mun dogar wannan ba. Ko jiri da sannan daga mai jiri bai
yawan muna fatan mun sami ku lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Madugun shirin Najeriya Sheikh Ibrahim Zazzaki wanda tun ya dawo Najeriya daga India ya ce shi da ganin irin yadda aka karbe shi a India din ya san da walaki a cikin wannan barin nan.
Sai sun faro shi a aiki an kama wani dan gini wanda ba ku da ma asalin kaman akan abinci ko a gida a Najeriya sun yadda sun yi su tare da mu sun yadda ba wanda zai zo mun sai shi da kuka zaba mu karbe mu kai yanka. Bisa aminci muka zo ba zai kuma
kane to amma abin so ne dalili ne shi Sheikh Zazzaki din yake karfafa zargin cewa gwamnatocin India da Najeriya wai sun hada baki su yi abin da hasashe bai ba
mu abin da ba mai ta ba ko sun so su yi wannan asiri su yi wannan kaza ko na amma an nan abin su ga mana mu ko su ga mu shi ne mu kaza ko na asiri amma abin su ga mana jami'an su wani ko wani zaɓi da ga mana kina da ke rukun sa cewa gwamnatin ka san ku ce ta kawo to kuma gwamnatin kasar nan ta ba su dariya saboda su kawo su mutane ne da ke kuma da biya duniya ko ka so a yanzu mutanen Najeriya ne gwamnatin Najeriya ta za ta so kuma gwamnatin ta da wannan wasu da kuma gwamnatin India shi ne gwamnatin da jiga za ta kawo waɗansu mutane waɗanda ake tuhuma da rubuya ko laifuka domin a yi musu magana ya yi shi ne na magana ko kuma magana ya shafi lalle wannan haɗin kan da muke kaman za mu samu shi ne ba mu samu ba kuma ba za ku rasa sani cewa gwamnatin India ita ma ta yi kula da mutane su yi shi ne cewa ta ba mu awa biyu ko mu sa biyu ɗin mana aiki ko na asibiti kuma mu ba rasa sai ce su ɗaya awa kuma ne mai ɗin mai yawon biyu ba shi samu ba kasa.
Sheikh Ibrahim Azizuki kenan shugabannin shi a Najeriya wanda kamar yadda muka ce tuni ya dawo Najeriya kuma mutuni din ya sake koma hannun hukumomi a can Najeriya din. To dama muna cikin gudanar da muhalar da Nasiru Yardamu Alhikaya ya shirya mana ne tsakanin kakakin ita kungiyar ta ƴan Shi'a ta IMN wato Muhammad Ibrahim Gamawa da kuma wani masanin harkokin tsaro da ake kira Komalar Ali Waziri lokacin da shi Ibrahim Azizuki din ya tafi asibiti a can India har ma ya je ya dawo. Saboda haka za mu sake koma ya zauren yadda yau za mu tashi daga yadda shi Gamawa din yake cewa bai ga dalilin da yasa ake ta damun sun kan muzaharar da suke yi ba domin a cewar shi ai ba su kaɗai suke muzahara ko haɗa mata ko rufe hanyoyi ba.
Babu zuwa kana tafiya daga tsakanin Abuja da Kano ranar Juma'a kana shiga ka daina ka ga masallacin Juma'a da suke rufe hanya kana zuwa Abuja ka ga da ke suna
wannan ya samu asali saboda rashin tsaro amma kuma yanzu da aka samu tsaron wasu da yawa yanzu ba a rufe wannan hanyar
amma ba a rufe hanya.
Bari ma tambaya saboda mu biya bin daki-daki. Kuma da kawo na batun muzahara din nan da yake cewa ana sa mata da yara a cikin maimakon bar manya kawai su rika yin abubuwan. Muhammad Ibrahim kuma me yasa kuke yin haka ne?
Abin da ban gari abin ana yin sa duk inda Allah ya ce maza su ce mata. Kwanan nan itafin da ya gabata a birnin ce an yi muzahara mata da maza Amin suna suna cewa kar a tafi zabbe su matan su da mazan su kuma sun tsare hanya. Wannan sati inda ya sani da cikin mara rabi da tambaya a birnin ce da an yi.
Wannan shi ne abubuwan da muke gudu wani bangare su fito suna cewa a tafi wani bangare ka a tafi. Kuma
aka tambaya. Kuma da ni aka tambaya bari.
Ina jin jirka.
Na. Sakin nan da ya gaba ta fi biyu da suka gabata mata zinjiri su sun zauna a Unity Fountain Abuja sun taka sun je majalisa sun ce kada a tafi tafi da su. Saboda haka ba mu kaɗai ba ne ke amfani da mata wajen muzahara ba.
Wane zuwa ne suka fi abin da yake faruwa da haka je abin da yake faruwa ana yin ta haƙƙin ɗan adam kungiyar da tana yin ta haƙƙin ɗan adam ta fitar da mata da ƙananan yara tana abubuwa da su a hanya. Tana sa su suna ana kashe su akan abu ya dace ba idan har za a yi muzahara tsaya ka amma ina hukuncin ku kuma ku tada ina hukuncin ku kuma ku tada da zo ni tsaye tsaya ka ina hukuncin mutum ya fito yanzu misali yanzu abin da zan baka ita motar nema da aka kona me ta yi.
Babu muka kona motar nema
wa ya kona
wa ya kona
to wa ya kona inda ku inda zaka ji inda ku ku in ba ku fito ba in ba ku fito
da abokan tattaunawa ku na domin wannan mutane suna so su rika jin bayanan da kowa zai yi ne daki daki.
Na'am dukkan ku ya rika sa ya dole sa ba ku ana magana
yawa in ba mu dauki abun daki da ku mutane abun zai hargitse ba za a
bayani ba bayani akan tsone mota ga bayani akan tsone mota idan da muna tsone motoci da ba motoci ba ni da kai na mu tsona ba da za mu tsone tsone ne domin dukkan biranen arewa sai da muke muzahara an ban da ido saboda haka ba kun tsone mota ba namu bane an sha yin wannan kuma me yasa a kowane lokaci in jami'an tsaro da su ba a ce zaman lafiya a irin wannan da zaharori to in sai baka shi a ina yanka da abin da shi a yi kar ka zama to kace sai da dan shi a bane kuma shi dan shi a dole ya iya abin da kake ciki idan kana da wata bukata ta gaggawa wanda ta shafi rai kana iya fitowa kai kuwa domin duniya ta sani kowanne da mutane cewa malam yana cikin halin dakanika shi yasa ba a jira wancan alƙali ya dawo ba aka naɗa wani nauyi ce zaɓi.
Idan har kun san hakan me zai sa ba ku jira wanda aka naɗa na wancin gadi ya zartar da hukunci ba kafin ku fara raising alert din ku.
Ba za ki gana da mai da kuma domin yanda kai ka fahimci ni a wajen ka ba mu sanye da ni Abdullahi bin Sa'ad da yayi da shi ko ya mana wani abu da ni ke
fahimta. Ba
haka na ce ba. Ba haka na ce maka.
Comrade, wato wannan tattaunawar ba muna muhawara ta maganan shi ko lamuran addini na dokokin Islama bane kawai.
Yawwa ba haka ne, ni ma ba haka nake nufi ba.
Muna maganar ranga da ake Abuja kan Malam Ibrahim Elzazaki da yadda lamuran suke faruwa da jami'an tsaro da harkar tsaron ƙasa. Abinda muke tattaunawa wannan
yanzu bari in dan mai tambaya. Tun da ne zaman nan kotun nan ta Kaduna ne take rike da Malam Ibrahim Elzazaki. Kotun Abuja a yadda take ta wanke Malam Ibrahim Elzazaki. Kai ma ka gaya min haka. To kotun Kaduna tana rike da Malam Ibrahim Elzazaki. To me zai sa ba za ku dawo Kaduna ba? Ku zo ku tare a Kaduna, ku zaman dirshin a Kaduna, ku ce sai kotun Kaduna ta zartar da hukunci an saki Malam Ibrahim Elzazaki ko an daure shi. Tunda har kai ka tabbatar min, ka gaya min kotuna a Abuja sun wanke Malam Ibrahim Elzazaki, kuma wata kota a Kaduna tana rike da Malam Ibrahim Elzazaki. Sai kan sai ku bari ku jira ko ku dawo. Haka ji, ba ka bani na sauka ba, kana kokari ka shigo cikin al'amarin nan. Kuma abin da muke, to in lokaci zai kare, ya kamata ka saurare ni. Ni ina muka magana ne abin da ya shafi bangaren ku da bangaren gwamnati. Dole kai ka tsaya, ku ku tsaya akan doka, abin da ya sansanta. Ita kuma gwamnati ta yi abin akan a doka, saboda duk cikin su alƙalan nan dokan ƙasa suke bi. Yan sandan nan dokan ƙasa suke bi. Ina so ka gane cewar abubuwan da kuke ba bisa kan doka yake ba. Ita ko gwamnati da take kan doka ta kai abu kan doka. Idan tsaya ka ji, idan har kuna son zaman lafiya, sai ku jira kotuna su zartar da hukuncinsu, sannan ku gani an muku adalci ko ba a yi muku adalci ba. Amma in har kotun kun yarda da kotun farko ta yi muku adalci, to me yasa ba za ku jira kotu ta biyu ta Kaduna ba ta fitar da rashin adalcinta ko adalcinta akan Malam Ibrahim Elzazaki?
Ga shi yanzu a magana ɗaya ta yi cika da walwala, sai sa ban sai ka yi nisa. Na farko ka ce mu je Kaduna mu fare mu yi zanga-zangin mu. A ce kenan ka yi zanga-zangar na adalci ne. Ita da zanga-zangar na zaman
lafiya. Ai, ina so ka gane kalmar da ni amfani da shi. Ka gane kalmar da ni amfani da shi. Cewa kai an yi kotun Abuja ta zartar da hukunci da Malam Ibrahim Elzazaki. Shi kuma na Kaduna ma da Ibrahim Elzazaki ko a Kaduna yake, kuma Kaduna ne za a yi mai
hukunci. Barin ba ka amsa mana, ina kuri. Kai ma ka shiga irin magana na wanda ya magana da yawancin gaban ƙasa shi ne wani ciwo. Ni ce mu koma Kaduna mana, ni ce akwai ƙirgar da ke yi. To akwai cika da walwala. Idan kun yarda tashin hankali muke Abuja, to ne kuma cewa mu koma Kaduna, ko Kaduna ba Najeriya da ke. Ai, in tashin hankali muke Abuja, sai ku ce mu daina
ka. Amma ka yarda kotun Abuja ta yi wa Malam Ibrahim Elzazaki? Ka yarda idan kotun Abuja ta yi wa Malam Ibrahim Elzazaki?
Muhammad Ibrahim Gamawa dama yayi bayanansa, kai ma ka saurare shi.
Ina amsa, kaji amsa ne yana tuntun. Lokacin kun da garba ce, ni kuma kaji da nan kake ce mu koma ka dole malam na ka.
To a gaishe ku malamai. To yayin da muke jiran jin makomar shi Sheikh Ibrahim Rizal da ke ɗin a shirin mu na makon gobe, Allah ya kai mu, za ku ji abin da kakakin AMN ɗin na Shia da zai ci game da fargabar da mutane da yawa a Najeriya suke nunawa na cewa idan ba sauri aka yi aka warware wannan matsalar ta 'yan Shia ba, ana iya sake faɗawa wata matsala mai kama da Boko Haram. Yanzu muna godiya ga su baƙin namu Muhammad Ibrahim Gama da kuma Kumar Ali Waziri tare da shi wakilin namu Nasiru Adam Mulhika da shirya mana wannan muhawara a can Abuja, ya kuma na ita a nan Washington. Kuma daga Washington din Ali Mustapha Sakwato ne, mun bar ku lafiya.
Madalla, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya.
I don't know. Thank you.